c'est PDV qui a causé ça.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Babaya ko makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba, shi daga watan Nuwamban shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji rahoto na musamman akan manufofin zababben shugaban kasar Amurka Trump na baya wanda kuma zai yi hasashe akan mulkin sa na wa'adin sa na biyu. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan martanin 'yan Ghana kan zaben Amurka da kuma nasara da shugaba Donald Trump ya yi a zaben. Akan haka ne kuma muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan yadda kuke kallon zaben na Amurka da kuma irin darasa da kasashe irin namu za su iya dauka. Kamar kullum lambar mu ita ce 202-908-6850. Kamar kowanne daren ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba na Sulaiman Muni Barma, wanda a yau shirin ya duba yanda masu bukata ta musamman suka halarci babban zabe na Amurka. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya. Ga labaran. An zaɓi tsohon shugaba Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47, inda ya kada mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ya samu wani sabon wa'adi na shekaru hudu wanda zai fara aiki a watan Janairu. A wata irin takarar da aka yi kankan zuwa yanzu, Trump ya samu maki akalla 292 daga cikin jimlar maki 538 na cin zaɓe a tsarin kasafta maki ko electoral vote a zaben da aka gudanar jiya Talata, wanda ya bashi rinjaye wato na wannan kasafi na ƙuri'u da ake bukata. Ya zama shugaban Amurka na farko da ya ci zaɓe sau biyu amma ba a jere ba tun bayan shugaba Grover Cleveland a shekara ta 1890. Trump mai shekaru 78, wanda shine dan takarar shugaban kasa mafi tsuha a yanzu da aka zaba, ya ayyana nasararsa tun da asubahin yau Laraba, yana mai gode ma magoya bayansa a wani gangami a Florida da cewa,
"This is a movement like nobody's ever seen before." And
Trump ya ce wannan wata mashahuriyar tafiya ce wacce babu wanda ya taba ganin irinta, kuma a gaskiya wannan ya wato na imanin cewa ita ce tafiyar siyasa mafi girma na kowane lokaci a cewar Trump. Gwamnatin hadaka ta shugaban Jamus Olaf Scholz na fama da rikici a yau dinnan Laraba, a yayin da shugabannin jam'iyyu uku na hadakar suka haɗu don cimma matsaya da daidaito game da tsarin da za a yi amfani da shi wajen ceto tattalin arzikin ƙasar daga durƙushewa. Dangantaka tsakanin jam'iyyarsu Scholz ta SPD da haɗakar FDF ta yi tsami cikin makonnin da suka gabata, inda suke ta bayyana manufofinsu mabambanta. Yau Laraba, Majalisar Dinkin Duniya ta bada rahoton karuwar noman tabar sa maye ta opium a Afghanistan da kashi 19 cikin 100 a shekara ta biyu da kama mulkin Taliban mai ragaggen iko ta haramta ta'ammali da tabar. To amma har yanzu yawan noma tabar da ake yi bai kai na gabanin hakan ba. Wannan sake karuwar na zuwa ne bayan raguwar bazata da ta yi da kashi 95 cikin 100 a shekara ta 2023, lokacin da hanin ya kusa kaiwa ga kawar da noman tabar kwata-kwata a akasarin sassan wannan matalauciyar ƙasa ta kudancin Asiya, wadda ta daɗe da zama ƙasar da ta fi samar da kayan haɗa hodar Iblis a duniya. Bisa ga wannan rahoton wanda ya fito daga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da batutuwan muggan ƙwayoyi da manyan laifuka, wato UNODC a taƙaice. Taliban ta haramta noman bayan wato noman kayan maye a faɗin ƙasar tun a watan Afrilun shekara ta 2022, ‘yan watanni bayan dawowarta kan gadon mulki a Afghanistan, wanda ya kai ga matuƙar raguwar noman tabar samayen. A Turkiyya, masu sauraron gidan rediyon Asit Radio na nuna ɓacin ransu bayan da hukumomin kula da kafafen labarai suka soke lasisin gidan rediyo mai hedkwata a Istanbul. Gidan rediyo na Asik Radio ya shafe shekaru 30 yana ƙoƙarin ɗinke ɓaraka a ƙasar. Masu tsokaci na cewa wannan mataki da aka ɗauka kansa wani ɓangare ne na wani faɗaɗɗen matakin da gwamnati ke ɗaukawa kan kafafen yaɗa labarai. Wata mai sauraron gidan rediyo na Artist Radio mai suna Alif Unal da wani mai sauraron gidan rediyo mai suna Ahmed Atura, waɗanda ke cikin sahun masu zanga-zangar, sun yi bayani. Alif Unal ta ce,
Artist Radio is important because it's a cultural hub and also it's a political.
Alif ta ce gidan rediyon Asik Radio na da muhimmanci saboda mahaɗar al'adu ne, kuma mai taimakon ƙungiyoyi da 'yan raji da dama a siyasance. Shi ma Meta Aturar ya ce,
from one side of course it's a shock, from another side it's
Meta ya ce ta gefe guda lallai kam hakan ya kaɗa mu, ta wani gefen kuma hakan bai zo mana da mamaki ba, ganin irin alƙiblar da ƙasar ke fuskanta. Ana daɗa fuskantar rashin wato faɗin albarkacin baki, da kuma gashi dai akwai ƙaruwar daniya a ƙasar a tunanina.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla, yanzu da Donald Trump ya yi nasara a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2024, wakiliyar muryar Amurka Tina Train ta yi nazari kan manufofinsa na baya da kuma matsayinsa na zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a yanzu, da hasashen yadda zai gudanar da manufofinsa idan ya kama aiki a cikin watan da na rumbaɗi. Ga dai Aisha Ma'azu da fasarar rahoton Tina Train.
Ta tabbata cewa tsohon shugaban Amurka Donald J. Trump mai shekaru 78 zai sake ɗarewa karagal mulki a fadar White House, kamar yadda ya kasance da tsohon shugaba Grover Cleveland a ƙarshen ƙarnin 1800. Trump zai sake dawowa a karo na biyu a matsayin shugaban Amurka na 45 da na 47. Domin fahimtar yadda shugabancin Trump na wannan karon zai kasance, zai dace a yi waiwaye kan wa'adinsa na farko da kalamansa a lokacin gangamin yakin neman zaɓe. Batun bakin haure da tsauraran manufofinsa na kishin ƙasa na da alaƙa da aƙidarsa ta fifita Amurka a kowane sha'ani. A shekarar 2017, kwanaki 7 kafin a rantsar da shi, Trump ya sanya wa wasu ƙasashe 7 masu rinjayen al'ummar musulmi takunkumin shiga Amurka na tsawon kwanaki 90.
Zan sanya sabbin matakan da za su nesanta musulmai masu tsatsauran ra'ayi shigowa Amurka. Ba ma buƙatar su a nan.
A lokacin gangamin yakin neman zaɓen shugaban ƙasa na bana, Trump ya yi magana da kakkausar murya kan abin da ya ayyana da mamayar baƙin haure, lamarin da ya sa batun tsaron kan iyaka ya zama muhimmin batu a zaɓen. Ya faɗa wa magoya bayansa a jihar North Carolina abin da zai faɗa wa sabon shugaban ƙasar Mexico.
Zan sanar da ita tun ran farko ko ma kafin nan cewa, muddin ba su ɗauki matakan daƙile masu aikata manyan laifuka da mu'amala da ƙwayoyi da suke shigo da su ƙasarmu ba, nan take zan sanya harajin kaso 25 a kan duk wani kayan da suka shigo da shi Amurka.
A zamanin shugabancinsa na farko, Trump ya sanya haraji akan kayayyakin da ake shigo da su daga China, sannan akwai yiwuwar cewa ba zai canza tsarinsa a wannan karon ba.
Sun jima suna kwaron mu, abin babu basira a ciki, sai kaga kowa ya rasa aikinsa, sai su je su sarrafa a ƙasarsu, sannan su sake shigo mana da su ƙasarmu ba tare da sun biya haraji ba. Sai kaga mun rasa kamfanin, mun rasa ayyuka, mun rasa komai, wannan ai babu hankali a ciki.
Trump ya janye Amurka daga yarjejeniyar Paris ta 2015, wacce kasashen duniya suka rattaba hannu don yaƙi da matsalar sauyin yanayi, dumamar yanayi da gurɓatacciyar iskar da ke yi wa muhalli illa.
An zaɓe ni ne don na wakilci al'ummar Pittsburgh, ba birnin Paris ba.
Trump ya ce tsare-tsarensa kan makamashi zai maida hankali kan bunƙasa haƙar mai a cikin gida. Sannan su kuma maida dokokin kare muhalli.
Abinda za mu yi a ranar farko a sa'a farko shine mu maida hankali kan hakomai. Abinda za mu yi kenan, maida hankali wajen hakomai.
A wa'adin shugabancinsa na biyu, Trump ya yi alkawarin zai yi aiki da tsarin da zai dada kare kamfanonin cikin gida, sannan zai kiyaye shiga sabgogin kasashen duniya. Sabanin yadda aka gani a shekaru hudun da shugaba Joe Biden ya yi yana mulki.
Aisha ba azuke dan da fasarar rahoton murya wakilin murya Amurka Tina Train. To yanzu kuma bari mu leka kasar Ghana, inda wakilin mu Idris Abdalla Bako ya hada mana rahoto akan martani yan Ghana kan zaben Amurka da kuma nasarar da Donald Trump ya samu. Gare ka Idris.
A halin yanzu dai an riga an ayyana shi wanda ya lashe zaɓe a hukumance, kuma na tambaye wasu 'yan Ghana shin ko sun yi mamakin wannan sakamakon zaɓen. Maryam Bawa 'yar jarida ce mai zaman kanta.
Ni ban yi mamaki cewa Donald Trump ne ya sake lashe zaɓe ba, duk da wasu suna cewa da akwai dalilai da dama mai yiwuwa saboda ita Kamala mace ce da sauransu, amma ni a nawa tunanin zan iya cewa saboda ya iya ya fitar da manufofinsa ne, ya iya ya fitar da su yanda ya kamata, kuma a duk lokacin da ya tsaya ake tattaunawa da shi ba abin da yake mai da hankali a kai shine yadda kasar Amurka za ta samu ci gaba. To kaga wayannan bayanai da ya dage yana yi a koda yaushe, da akwai mutane da dama da za su yi ra'ayi da shi.
Umar Brema tsohon soja ne ba Amurke dan asalin Ghana wanda ya zo hutu kasar Ghana kuma ya bibiye yadda zaben ya gudana.
Wai shi na ne a kin samu fita Harris a ce ta shi, amma mun gan wanda su alamomi lokacin da yankin Gaza ya tashi to sai ya bayin administration su gwada unwavering support ma Israel, ba su gwada tausayi zuwa ga yan Palestinian kamar yadda suke supporting Israel din ba, amma wannan kuma abin da su kamfin yan Donald Trump su suka posit mai hankalin mutane su kenan. Kamar idan ita Harris in ta zo kan abin da mulki ya affect immigration mutane baki su ta zuwa da farayi da ex-convict garuka Americans da kansu ma homeless ma ba su da wurin kwana, amma an dauki hotel baki suna kwana cikin da
sauransu. Yunus Salahu Banjo mai sharhi ne kan harkokin yau da kullum yayi kira ne ga sabon shugaba Donald Trump.
So congratulations to Donald Trump. Muna duba cewa zuwan shi as a president na America akwai abin da yake kamata ya revise wurin taimaka na hadin kai kasa da kasa da makamancin su, saboda Amurka mu fahimci cewa duniya ba kasan da data ta gina kan da shi da bace sa wasu lokacin baya wahalan da yawa baki suka yi musamman closure of border da yayi da makamancin su nan. This time around ya duba cewa kamar duka na cikin ababen da yasa ya lose election wannan shekara furin da ya wuce.
Duk da cewa an gudanar da zaben wuri a Amurka, amma tsakanin jiya zuwa yau miliyon Amurkawa suka kada ƙuri'a kuma aka samu sakamako cikin awanni 24. Shin ko akwai abin kwaikwayo ga kasar Ghana wadda za ta yi zaben gama gari a watan gobe? Tambayar da na yi wa Alhaji Garba Usman kenan.
Ya zabin da aka yi da Trump ban so ba, amma dai bai bani mamaki ba. Amma mu zo irin zabin da aka yi, tsarin demokaradiyyar Amerika ya fi shekara aru-aru shekara 200 da sama. To kaga wanga sun ga sun yi karatu sun yi nazari dalilin sai sa da aka yi zabe cikin karamin lokaci sai aka samu natijar zabe. Sai sa mu ma za mu yi kwaikwayon sa, amma kamu sa samani cewa cikin wani karamin lokaci za mu ci wanga gore. Idan muka tsaya muna kan tsarin demokaradiyya da yadda Allah, mu ma za mu samu wanga abu.
Za a rantsar da shugaba Donald Trump a ranar Litinin 20 ga watan Janairun 2025. Idris Abdullahi Bago, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi bako da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai gabatar da shiri na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. Masu bukata ta musamman sun halarci babban zaben Amurka na 5 ga watan Nuwamban 2024.
Za ka ga sign ma an nuna maka wannan cewa masu Nakasa ko masu kekunan guragu ga inda za su biyu, wanda ba za su cutse da mutane ba, abin ya zo ya ja musu wani matsala.
A kasashen Afirka ma zaben na Amurka na ci gaba da ɗaukar hankulan na ƙasasu.
Ya maida hankali wajen kyautata rayuwar masu bukata ta musamman. Musamman ma mu na kasashen Afirka muna fuskantar matsaloli da ƙalubale. Muna bukatar taimako da kuma tallafi da ƙarfafa gwiwa.
Kamar yadda aka sani, Amurkawa sun kada ƙuri'a a jiya Talata a albarkacin babban zaben kasar, inda suka zabi 'yan majalisu da shugaban kasa. Dan takarar Republican Donald Trump ne ya yi nasara a fafatawarsa da Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat bayan zazzafan yakin neman zaben da aka shafa watanni ana gudanarwa. Masu bukata ta musamman kamar sauran 'yan kasar ta Amurka sun kada nasu ƙuri'un cikin yanayi na samun cikakkiyar damar da dokokin kasar suka tsara.
Sunana Haruna Bello Madobi, ni mazaunin babban birnin tarayya na Amerika, Washington DC ne. Ka san a nan da yi kafin ka yi zaɓe, dokansu na ɗaya dai shi ne sai ka zama ɗan ƙasa. Sai an rantsar da kai ka zama ɗan ƙasa, shi ne za ka iya yin zaɓe. To kuma duk wani dama dai da za a baka wanda za ka je ka yi wannan zaɓen. Wani lokaci ma kafin ma ranar zaɓen za a aiko maka da wasiƙa har gida, tana ta maka cewa rana kaza ne rana ƙarshe na zaɓe, kuma ga inda gidanka yake, ga inda angonka yake, to ga inda zaka je kai, ga inda zaka je kai, duk za ka gaya maka inda zaka je duk kai. To duk wani dama duk da ya kamata a ba mutum, za a bashi daman ya je ya zabe. Kada dai ka yi zabe bayan an wuce ranar ƙarshe. To shi yasa wani lokacin zaka ga suna yawan aiko maka da tuni, suna tuna ta maka cewa gaba ranar zabe kada ka bari ya wuce ranan. To amma dai kuma yadda tunanin da zaka ga suna aiko maka abin nan, nuna maka fa ga inda zaka je kai wannan zaben, ga inda zaka je, kada ka zo ka ce baka san inda zaka je ba. Ai, to yawanci ana yi a makarantu, a post office, the ones, the library, the sauransu dai. Domin yau abinda wanda basu je makaranta ba kawai shi ne yaran makaranta, don yanzu ma ga yana a gida, su ne kawai basu je ba saboda ana amfani da gidannukansu a yi zaɓe.
Mala Runa, kai ka kada taka ƙuri'ar, yaya za a iya kwatanta yanayin baiwa na ƙasassu damar zaɓe a ƙasar Amurka a bisa la'akari da yadda abin yake, ko kuma idan aka kwatanta abin da yadda yake a namu kasashe na nahiyar Afirka?
Kaga wannan zaben shi ne zaɓe na biyu kenan da na yi a ƙasar nan tun shekara na zuwa nan ƙasar shekara 13. To wannan zaben shi ne nawa na biyu da zan yi, ka gane. To wancan lokacin da na je na yi daidai gwargwado, na ga dai wanda kaman wanda suke amfani da wheelchair shi ne kekunan guragu, za ka ga an ba su dama ga inda za su bi a wuce da su, su je su kada ƙuri'an su. Akwai abin nan, akwai inda suka yi wanda kai kana zai iya shiga, za ka je akwatin ƙuri'an naka suna gaban ka, wanda za ka iya gani. Idan kuma wanda ba sa gani ko wani abin nan, to wannan gaskiya shi ne yanzu ban taɓa gani wani makaho ya je ya yi wanda aka taimaka mai, a nuna mai ga shi yanda zai, amma gaskiya na ga irin masu kekunan guragun nan wanda za a ba su daman su ga hanyar da za su bi nasu daban yake ba wanda za a yi tura su da kekunan guragun su je su yi. Za ka ga sign ma an nuna maka wannan cewa masu nakasa ko masu kekunan guragu ga inda za su bi wanda ba za su cutse da mutane ba abin ya zo ya ja musu wani matsala. Kana zuwa za ka ga sign a kofa ba ce wannan ga inda za su bi ko kuma ga inda za ku bi wancan kuma ga inda za su bi. So shine din naga wannan to kuma ka san in ka je wajen zaben in ka je kai ba wai tsayawa zaka yi a wajen ba kana yi saka fita waje ka gane so ba zaka tsaya ka ga sauran.
To tallafin da gwamnatin Amurka ke bayarwa a ayyukan inganta rayuwar nakasassu a kasashen Afirka na yin tasiri sosai a harkokin yau da kullun na wannan rukuni na al'ummomin nahiyar. Sabili kenan a duk lokacin da aka sami sauyin shugabanci a kasashen da suka ci gaba. Kungiyoyin masu bukata ta musamman ke bayyana fatansu a game da waɗanda za su karɓi ragama. Ga abinda wasu daga cikin 'yan ƙasar Ghana suka bayyana wa wakilin muryar Amurka Idris Abdalla Bako a Accra.
Sunana Haji Aisha Irgata daga Accra ƙasar Ghana. Fatana da burina shine wanda Allah ya biyo nasarar zama shugaba a wannan ƙasa ta Amurka ya maida hankali wajen kyautata rayuwar masu bukata ta musamman. Musamman ma mu na ƙasashen Afirka muna fuskantar matsaloli da ƙalubale. Muna bukatar taimako da kuma tallafi da ƙarfafa gwiwa musamman masu baiwa da sana'o'in hannu kamar ni da Allah ya hore mana domin mu iya tsayawa da kafofinmu kuma mu zama abun koyi ga masu bukata ta musamman 'yan uwanmu. Ina yi wa dukkan al'ummar Amurka fatan alkhairi.
Sunana Alidu ni ne na banda kafana kirayen mai credit disabled kafa na on the left guda to abin da yake cikin ni kai election na US na America na zan fadin ganga mu ma marayu nan ne ko mu wani sebo ko yanzu an ce shi mun kina oso temeko ne suke mun azo temeko ne ko ya wazo skara mun bi ne muke addu'a shi da mun muke yi kuma to peaceful mukowa haka nan dai ni da yake gani kuma tuna da mukullun ne na babin su.
To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Haruna Bello Madobi ba Amurke dan asalin tarayyar Najeriya da Idris Abdalla Bako sai producer Julie Lesus Gresham ni Suleiman Muni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Madalla a gaida Suleiman Muni barma kamar yadda muka faɗa ku kira ku ba mu ra'ayinku akan zaben na Amurka amma kaban yanzu muna da kira da farko daga Kantagura. Wane ne a Kantagura?
Aje ku makeri kana magana da engineer mai gero makeri Kantagura jihar Niger.
To engineer duniya na sararin ka.
To babu ya ku makeri America ina maka watan alheri an yi zabe lahiya Allah abu yayi kyau ba wani ja injiya. To dan haka ina wa Amurka fatan alheri Allah ba mu lahiya da zama lahiya Allah ka sa kuma wanga shugaba da an ka zaba yayi maganin yaki yakin da aka yi na duniya Allah ya kara lahiya da zama lahiya. Injiniya mai gwar makeri Kantagora nagode ba
to mun gode injiniya. Yanzu kuma bari mu duba wane ne kuma akan layi ku kira ku ba mu ra'ayinku akan wato zaben Amurka da kuma irin darussar da za a iya dauka daga ainihin wannan zaben. Mun samu kira daga jamhuriyar Niger. Wane ne a Niger?
Assalamu alaikum baba ya ku wajeri.
Wa alaikum assalam.
Umma da alin shugaban kullun zabe kan su dogon dutse.
To
an yi ra'ayi wanda zabe an yi an kadi shi lati Allah. Allah kuma shi babu sa'a. Kuma koyo a cikin su koyo su fami da aka yi demokrasiya. A cikin takarar guri sun jam'iyya guda biyu da wanga da wanga amma nan sai ka ake na Afirka an kan takarar kai da ashirin ne ya kamata su mutu ne zai su wani ba haka ba.
To
wanda dai mu wanga da mu buso ake ta sai da zani a ce an samu kallafi tsakarin wannan.
To mun gode takaita wani kuma ya samu ya shigo yawa. To kuma mun gode bari mu dauki kira ta gaba daga Gombe. Wani ne a Gombe?
Bello Alhassan ne daga Gombe.
To Bello bismillah.
yawa mun yi farin ciki da cin zaben Donald Trump. Allah ya sa ya zamanto alheri.
Amin.
Ya zama wa kasa alheri, yaƙi-yaƙin nan duka Allah ya sa ya zamanto ya maganta mana shi.
Amin, sama amin.
A tashi lafiya.
Yawa, to mun gode, mun gode. Bari mu sake kadawa Kwantagora. Wani ne a Kwantagora na biyu?
Na malam wai lati ne Kwantagora.
To bismillah.
Ni ma dai ra'ayina dai na fatan wannan zabe da an kai Amerika. Allah ba mu zama lafiya, kuma Allah ya sa ya tautata waɗannan abubuwa da aka yi cikin duniya.
Amin, sun ma amin. To mun gode kwarai da gaske. Jama'a, ku kira ku ba mu ra'ayinku akan yadda kuke kallon zaben na Amurka, kamar yadda muke faɗi a kullum, saboda mu ga ko akwai wani darasi da zamu ya mu dauka. Muna da kira daga birnin tarayya Abuja. Wani ne daga Abuja? Yawa. Usman dan Fulani gare tsayuwarka, layinka tana yayyankewa. Ana dabara dai, amma dai ci gaban mu gani ko zai gyaru. Usman dan Hulani, bari mu dauki wata kira daga Nasarawa saboda layinka ba kyau. Wane ne a Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Marala, barka da dare, barka da kokari.
Yawa.
Yawa, kuna tare da babawo mai aure na cikin garin Gitata.
To bismillah babawo.
Alhamdulillah, na ji daɗin wannan da aka yi wannan na ɓangaren Amurka da aka yi ta lafiya. Na ji daɗin haka, kuma ina addu'a Allah Ubangiji ya sa wannan rikice-rikice da Falastinawa suke yi, Allah ya kawo su sa baki, ya kasance ya zama ƙarshe a kan wannan al'amari. Mun amsa ga Allah, babu zaman lafiya. Na gode mu da Amurka.
To mu ba mun gode Malam Babawo da wannan kira ne, kuma muka kawo ƙarshen kiran mu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ba ku dama ku sake kiran mu. To madalla, da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karo a takaice.
To a takaicen, an zaɓi tsohon shugaba Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47, inda ya kada mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ya samu wani sabon wa'adi na shekaru huɗu wanda zai fara aiki a watan Janairu. A wata irin takarar da aka yi matuƙar kankan, zuwa yanzu Trump ya samu maki aƙalla 292 daga cikin jimlar maki 538 na cin zaɓe a tsarin kasafta maki ko electoral vote a zaben da aka gudanar jiya Talata, wanda ya bashi rinjayen wannan kasafin ƙuri'ar da ake buƙata. Ya zama shugaban Amurka na farko da ya ci zaɓe sau biyu, amma ba a jere ba, tun bayan shugaba Grover Cleveland a shekara ta 1890. Gwamnatin haɗaka ta shugaban Jamus Olaf Scholz na wato fama da rikice-rikice a yau ɗin nan Laraba, a yayin da shugabannin jam'iyyu uku na haɗakar suka haɗu don cimma matsaya da daidaito game da tsarin da za a yi amfani da shi wajen ceto tattalin arzikin ƙasar da ke wato fuskantar durƙushewa. Yau Laraba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton ƙaruwar noman tabar samaye ta opium a Afghanistan da kashi 19 cikin 100 a shekara ta biyu da kama mulkin Taliban mai ragaggen iko ta haramta ta'ammali da tabar. To amma har yanzu yawan noma ta bai kai na gabanin wannan lokacin ba.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Laser Gresham, wacce ta shirya ta kuma ba da umarni, da injiniyanmu na wannan dare Malam Lopes. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fata alkhairi. Mu kwana lafiya, wassalamu. Assalamu alaikum.